أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بمنهجه وسار على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. بارك من سادوا أولاً يمتين أصبر واندي ذاتي دا شاهدوا قوتا جماد الأولى وتا نبير أولاً شكرا تدبوا إيا لتريهوا دوغوما شاترا باين هجرا من لا الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina، wanda kuma ya dace da yammaci na 5 ga watan 9 watan Satumba a shekara ta 1998 a shekarar Nasara ɗan Musa. Ubangiji ta'ala ya sake kaddara saduwar mu a cikin wannan gari na Zindar ko da Magaram bayan shekaru 3 kila da suka wuce. Kuma Allah ya kaddara haɗuwarmu a tsakiyar wata, a lokacin da ya dace da kwanakin da suke da kima, shi ne jerin kwanakin 13, 14, 15 ga wata, waɗanda ake kira su da suna ayyamul bidi, waɗanda suke da darajarsu ta musamman. Har shari'a ta nuna mustahabbancin azuntar waɗannan kwanaki. Godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya tara mu a wannan waje mai albarka don tattaunawa a kan matsaloli waɗanda suka shafi addininmu. Farko dai, kafin mu ke komi sanadiyar haɗuwarmu a nan shi ne ƴan'uwantaka ta addinin Musulunci, ƴan'uwantakar da bata san iyaka ba tsakanin ƙasa da ƙasa, ƴan'uwantakar da baka san bambancin launin fata ba, ballantana bambanci yare ko ƙabilanci, ƴan'uwantakar da Ubangiji Ta'ala ne ya jibanci nauyin ƙullata tsakankanin dukkan waɗanda suka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وبنجي تعالى سنجيهم مني باون أبن دكي فكانوا سفاكي أمونتك. وبنجي تعالى mummanin maza da mata sashin su auliya ubadin majibanta nauyin sashi ne, masu kauna ne ga sashi, masu taimaka ma sashi ne, sukan so wa junansu dukkan dangin alherin da suke so wa kawunansu, sukan gudu ma junansu dukkan sharrin da suke jin tsoron ya faɗa kansu. Ba'duhum auliya ubadin ya'muruna bil ma'ruf, ga kuma siffarsu umarni da kyawun aiki, wayan hauna an na munkar da kuma hannu daga mummuna, abinda ko ake nufi da kyakkyawan aiki, abinda shari'a ta sa masa suna kyakkyawa, ko da su a mizanin mutanen gari
amma auni ko mudu da suke auri shi so suna ganin mummuna ne shari'a ta sa maka kikkawa ko kuma ya zama kikkawa abinda ko ake yi da munkari abin ki a shari'ance a tabarau din mutunci ko da su mutane mu'amalar su ta yau da gobe ta sa sun mayar da wani abu munkari ya zanto ga magari kowa ya saba da shi har yanzu dai a mahangar musulunci sunansa mummuna wa yuqimuna salata wa yutuna zakata duka wannan duk fadin mu ne suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna da'a da biyayya ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim lalle wadannan da sunna ubangiji ta'ala zai jikan su lalle Allah ta'ala shine aziz mabawai wanda ba abin da ke gagararsa shine kuma hakim mai hikima cikin dukkan abin da yake zartaskuwa ubangiji ta'ala ya kara dawamar da wannan yan uwantaka da ke tsakanin mu domin ya yan uwa yan uwantakar musulunci ita kadai ce mai dorewa duk abin da yake hada wani da wani in ba musulunci ba to wannan haɗuwar ranar sanin kiyama za ta yi ka san abin da yake hada wani da wani akwai jini a ce wani kanin wani ne wani baban wani ne dangantakar wani da wani kuma akwai kabila ya zanto wani bahaushe ne wani ma bahaushe ne ko wani bazabar ne wani ma bazabar ne wani guzu ne wani ma guzu ne wani kaza ne wani kaza ne haka kuma akwai sana'a wani tela ne wani ma tela ne wani ma'auni ne wani ma ma'auni ne wani majimi ne wani ma majimi ne wani baduku ne haka kuma wani shi ma dukan keke haka kuma akwai launin fata to dukkan waɗansu al'amura da ke haɗa mutane alaƙa da juna matuƙar ba musulunci ba ba sa ɗorewa al-akhiru yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin dukkan masoya juna abokanin juna a wayi gari a ranar tashin kiyama sashi zai zama abokin adawa ga sashi za su zanto maƙiya juna illa al-muttaqin ko waɗanda suka ƙona alaƙa ta addinin musulunci to dan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da dawo da wantakar musulunci a tsakanin mu ya kuma mantar da mu dukkan wani bambanci ko na yare ko na launin fata ko na ƙasa ko na karamar hukuma ko na gunduma ko na masarauta ya zanto gaba daya mun tare karkashin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kasancewar abin da ya tara mu yana da munasaba da auratayya kuma malam Abdulhaq Allah ya saka masa da alkhairi ya yi mana matashiya kan waɗansu daga cikin hikimomi da ke kunshe cikin rayuwa ta aure da kuma nufofin aure a dunkule a jumurce. Alal haƙiƙa rayuwa ta aure rayuwa ce mai matuƙar muhimmanci. Hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya shar'anta mana aure don yi zanto ita kaɗai ce ɗaya-ɗayar hanya da aka yarda a samu alaƙa ta zamantakewa da juna tsakanin wani da wanki. Babu wata hanya da Ubangiji ta'ala ya tsara ta wani ya alaka da wanki matuƙar ba ta auratayya ba ce ma. Kasancewar a yi abuta tsakanin wani da wanki, a yi samartaka tsakanin wani da wanki, a yi ƙawance tsakanin wani da wanki, matuƙar mafarar abin da makararsa ba a sanya niyyar aure a ciki ba, to Ubangiji ta'ala bai yarda da wannan alakar ba. Duk inda Allah ya ambaci mata cikin Qur'ani wajen alaƙar su da maza yana ba su lafazin da ke nuna lafazi na aure. Ga misali kamar haka, kaga idan ka ce annisa mata, sawa'un ƴan mata ne, zawarawa ne, manya ne, yara ne, amma idan ka ce zaus a cikin Larabci ba ka nufin kowace irin mace ce wadda take ta aure. Duk inda Allah ya kawo maganar alaƙar maza da mata, ita matar ce ba ta lafazi na zaus. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun wa min ayatihi khalqu samawati da ubangiji ya kawo ayoyin da suke nuna dayantakarsa ya jera su a cikin suratul rum sai ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ta azwaja kamar da aka yi ta zauj wa khalaqa minha zawjaha to wannan zauj kuma yana nufin mata ta aure kenan dan amma babu wata alaka tsakanin wani da wanda sai in ya zanto za a gina wannan alakar ne akan aurayya dan haka aure yake da daraja yake da martaba kuma shari'ar musulunci cikin ruwa gare shi ina ganin da karatu muna cikin mukaddima ga kuma ruwa yana sauka ko to shi ce to dan saboda haka shari'ar musulunci ta zabar game da yin aure kamar yadda mallam Abdulrahman ya karantar da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam dinki ta ya kuta ran matansa wato wanda ya samu ikon yin aure lalle ya aure domin aure din nan shine zai sa ya rufe idan sa ba zai rinka kallucin kallucin ba kuma aure din nan shine zai katangance shi sai da ba zai samu fadawa cikin ramin zina ba to dan saboda haka lalle lokaci yayi da za a zabular da matasa wajen muhimmancin aure a cikin addinin musulunci kuma lokaci yayi ma da za a tunatar da mutane shi kansa fannin auren din da mutane su fahimci bambanci tsakanin rayuwar auratayya da wadda ba ta aure ba da yawa shedan na yawa dan adam guduba ya nuna maka wahalhalu da ke cikin rayuwar aure za a tambaye ka ce fane za a tambaye ka rigar sallah za a tambaye ka sabulun wanki sabulun wanka duke suranta maka wannan matar banza kuwa wanda za ka game da ita kan titi ta amince da kai alaka ce ta dan samuntuna shakatawa da gungujewa ce ta dan samuntuna wanda ko gina akan wani farashi na kuɗi wanda bai saka karawa balla sanaya kariya a cikin babu biyan kuɗin haya babu matsaloli irin wanda suke cikin rayuwar auratayya kuma za ka samu biyan bukatar ka irin wanda za ka samu din ma auren kai ko wanne dai abin da ake bukata ka huce haushin ka auren ka tsakaninka da yamaci to za ka samu a nan wurin ba tare da an tambaye ka kuɗin haya sabulun wanki sabulun wanka a tamfar sallah da me me sai ka wani da kanka kare rayuwar auratayya galibi abin da ke ɗanke cusawa matasa kenan a cikin ƙasashen irin namu kuma ya dace da daidai lokacin da aka samu karaya ta tattalin arzikin ƙasa a dukkan ƙasashenmu to sai kuma ya dace da kuma ƙarancin koyarwar addini a cikin kwakwalen matasa shikenan sai za mu sai iske mu je mu shikenan kawai sai mutane suka fifi da garin su yi rayuwar banza mutum ya yi ta bin ƴan mata mutum ya yi ta bin karuwai ya yi ta bin cilaci yana abin da bai dace ba wato a madadin yin rayuwa ta auratayya to ina so in nuna mana cewa duk da cewa wancan alaka da ke tsakanin wani da wancan ta aure da wanda ke tsakanin farga da farga wanda suke sanuna a ciki kowanne akwai jin daɗi da ɗauke ma juna wato ainihin cewa da sha'awa ta waɗansu mintuna amma akwai bambanci mai faɗin gaske ga bambanci wanda za ka iya ganewa a sarari farko dai lokacin da ya kasance ka haɗu kai da wanci za ku aikata zina duk lalacewar al'ada ta ƙasashenku kana tsari-tsari ba ka son kowa ya gane ke mazinaci ne wanda suke da kunya ma ba sa iya a unguwannin sai sun je waɗansu unguwanni daban ka waɗansu sai sun bar gari sannan su je wani gari idan sun dawo garin su ya zama amirin nuni ne in ya dawo gida amma in ya tafi tsira ne ko kaɗan rana zai je yayin da yake bukata to menene na laɓalaɓe wanda koye aure fa kaga wato za a zo ne a taru jama'a kowa zai kulla alaƙa tsakanin wani da wanci adadin mutanen da suka taru sun taru ne don su ba da shaida cewa wani dai wanta kuma ta zama halar a gare shi daga yau daga gidansu a tashi ana guda da gara a tafi da katifa da gado da menene a je a yi mata jeli a ɗakin a cire gado da katifa iyayen su za su ce gado da katifan kuma sun san kai za ka yi barci da ita akan wannan ba sa jin komai suna annashawa da jin daɗi suna farin ciki yadda ta samu miji in matar banza ce wani uba ne zai zo shirya gado da katifa ya yi menene menene ya kira waka daga wajen ci zaka yi aikin banza da ita dan Allah dukiyar shi ko shi ne ke ɗan ɗin zamanin sa kaga bambancin wannan rayuwar ke nan idan ta zo ta samu juna biyu matar ka ta aure ta samu juna biyu lokacin farko iyayenta murna suke yi wanda kuma Allah ya bata ciki Allah sauke ta lafiya ana ta mata fatan alheri kai ma iyayenka murna suke kai ma murna kake ita ma yarinyar murna take ba mai jin kunya tsakanin kai da ita wajen ta samu juna biyu amma idan matar banza ce ka je ka ratsa da ita ta samu juna biyu in da kana zuwa kullum sai ka ji an ce ta samu ciki to sai ka rinka ratsewa wani kai ta nuna ka ciki kai ne duk wanda yake da alaka da yake tsoron ki jikar take shi ne kaman ta wancan juna biyu ne wannan fa kaman ta wancan juna biyu ne wannan juna biyu ne amma wancan na alkhairi ne Allah ya sani albarka a ciki shi sa kowa ke farin ciki da shi wannan ko na banza ne dan titi ne shi sa kowa ya tsane shi wanda yayi ya tsana wanda aka yi wa ta tsane shi dan gidansu iyayen iyayenta ba sa son wannan dan da za a haifa kai ma iyayenka ba sa so a dingina musu wannan dan idan aka haifi dan ya fito ko baya kaunar ku ku duka zai zanto baragobi irin wannan iyayen idan suka tashi a cikin gari a cikin jama'a suna tashi ba su samu gatan uba ba ba su samu kulawar uwa ba ba su samu gata daga wajen dangin uba ba dan ba su ma san su ba ba su samu kulawa daga dangin uwa ba dan suna ganin jeje ne sai tashi da uku da yana jin haushin dukkan society din baya damuwa ake gobe ta kama garin gaba daya yana ruwan sa baya damuwa ya tinda wuta baya damuwa ya kashe wannan ya jima wannan ya ci mutuncin wannan saboda shi ya tashi cikin kaskanci so yake kowa zama kaskantacce dan a huta ka san psychologically a ilmin nafs idan ka tashi da ciwon kai yau da safe sai ka fito ka ce kai wallahi yau ina da tsananin ciwon kai sai wanda ya ce kai wallahi ni ko lafiya ta kalau an yi magana da ciwon kai na jin na fushi kara wancan ce ciwon kai an na manta ma ko tun yace to sai ciwon ya kara tsanani saboda ba wanda ya taya ka cikin abin da kake ciki amma da ka ce ciwon kai sai ke tun yace ce wallahi je na tafi sai a ni yau kwana uku ma ina fama da ciwon ja ni yau ya fi mako guda sai ka tunaka ya fara sauki ba kuma gani bane ba kuma sauki ne ba amma haka dabi'ar dan adam take yana son idan ya samu kansa cikin wani hali to jama'a su yi tarayya da shi a wannan halin da haka dan banza sai yace kowa ya zama dan banza amirul mu'minin sai yace kowa ya zama wa jama'a su zama umara'ul mu'minin to da haka wancan yaron da ya tashi a wannan halin sai tashi rasumar kowa baya jin kan kowa baya jin tausayin kowa dan yana ganin cewa ba a ji kansa ba to kaga bambanci tsakanin wannan abu da ya faru tsakanin auratayya da wannan wanda yake ba na auratayya ba bugu da kari ai ba kai ta nema ita kanta da ake yin ta araha ba akwai lokacin da mazaraci yake kace wa kilaci kudi saboda mai aure abinda mai aure ke kace wa matarsa ya kama mata daki ya sai mata television ya sai mata video ya sai mata menene ya mata hidima kala kala ya sai mata takalmin yayi atamfar yayi gelan yayi ko menene yayi shi yayi mata wani ma har mota wani ba ta kujeran maka wani ba ta umara ya je wa iyayenta bai wa iyayensa ba duk wannan kuma a banza annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa game da aure a cikin hadisin muslim riwayar abu huraira yace dinari ne kazo ka ciyar domin ai jihadi fi sabilillah ga kuma wani dinari daya kazo ka bayar da shi ga miskini mabukaci ga kuma wani dinari daya kazo ka kashe shi wajen ciyar da matarka wajen biyan bukatun iyalinka da ke gidanka annabi yace a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahli wanda yafi girman lada shine wanda kai ke fade kake gida har kai yanzu ka tara samari ri dari ka kawai dan kana samun kuɗi kana samun wadata a zo a ci abinci abin nan wannan dai zaka samu lada in kai dan Allah amma ka samu matar ka ta gida ka kai mata abinci ka kai mata abin sha ka sayo mata lalle ka sayo mata sabulu wanki sabulun wanka turaren wuta turare na ruwa wallahi wannan ya fi lada sama da sadaka da zaka yi a titi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana cikin cutar ajali dogon hadisi ne haka cikin abin da annabi ya faɗa masa yake babu abin da zaka ciyar fati sai ka samu lada sai ke hatta ma taj'alu fi imra'atika hatta lomar to da zaka kai bakin matarka shi kanka abin da zaka samu lada kai gono ba zai samu wannan falalar ba gono dai ba shi ba samu wannan lada ladan da ake samu in an baiwa mace tuwo ko an sayo mata fura ko an sayo nono ko sabulun wanki ko zunguru da zata yi kunshi duk wannan goro ba ki ba wannan ladan sai ranan da ya aure to kaga falalar rayuwar auratayya kenan ga kwanciyar rai a sakamakon aure ne Allah zai arzuta ka da ɗa na gari wanda ɗa ɗin nan jari ne gashi Malam Abdulhadi ya karanta da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke sai daga kafa guda uku kafa ta farko sadaka jariya mutum ya gina rijiya ana amfana da ruwanta ya gina masallaci ana sallah kafa ta biyu ilimi mai amfani ka karantar da mutane ka musu wa'azi suna amfani da karatunka ko ka wallafa littafi ana karantawa ana karuwa da shi to wannan duk zaka samu lada akai abu na uku shine wanda ya bar ɗa na gari wanda zai rinka masa addu'a kaga gauron yin shi na samun ɗa na gari dan ko ya tabbata wani yayi zina da wanki kuma an san da shi da ita kawai suke alaka ba su san wani ba sai shi sai kai ciki sai ta haihu za mu ce wannan ɗansa ne a shari'a ba ɗansa ba ne ba a shari'a wannan ɗan wanta ne wane ne ubansa ba ya da uba ko da ya fito tsakanin shi da wanta kamar an tsaga kara kamar an fafe ƙwarya dan saboda tsabagen kamanceceniya da juna duk da haka ba ɗansa ba ne ba a shari'ance ba zai shiga ɗansa ba shari'a ba ta ba shi wannan ɗan ba dan ba a samun ta sai ta hanyar aure ta hanyar zina ba a samun ta to kaga kenan babu yanda za a yi mutum ya samu wannan albarkar ɗaɗin sai in ya kasance aure yayi to da zaran ka haihu kuma to kuma ka ƙara samun lada in da kana ciyar da mutum ne kana samun lada kaɗai yanzu ciyar da ɗa kuma za ka samu lada ana nan ka girma lokacin da ka fara tsufa yaro kuma ya kawo ƙarfi ka yi masa tarbiyya ta gari ka gina shi akan ɗabi'a ta gari ka koya masa addini ka koya masa sana'a lokacin da za ka gajiya sai ka gane taimakawa rayuwarka ya sau nawa ne muka ga iyaye da suka gajiya 'ya'yansu suna ɗaukar rayuwarsu su taimaka musu su ba su abinci su gyara musu ɗakin kwana idan kai rayuwa ta bariki ka bi waccan kamar ɗan akuya har ka gama yayi da ita ka sake bin waccan ka sake bin waccan ka sake bin waccan har ka tsufa ba aure kai ba ballantana ka samu inda zai taimaka maka bayan ka tsufa menene zai faru yayin da ka tashi tsufa sai ka tsufa a bariki kawai kowa ya ganka ya san tattun ɗan dandini saboda haka ba mai tausaya maka tun kana dako tun kana aiki inda can kai kana aikin office saboda kai ɗan boko ne kai karatun zamani kai karatun menene yanzu za ka kai waɗansu shekaru wanda dole za a yi maka ritaya to da an yi maka ritaya duk gida da aka baka yanzu an kwace masu gadi da aka baka an kwace motar hawa ta tsufa baka da sana'ar yi baka da ɗa duk zaman rayuwarka rayuwar turai kai da kai sai ka bota sai ka bota sai ka bota sai ka bota yanzu karfin ka ya kare ko baka da inda zai taimaka maka ko babu aikin office kuma baka da jari ba lantana kai kasuwanci za ka shigo cikin gari a tsakanin mutanen da baka saba rayuwa da su ba shekaru 20-30 kai an riga an yi saitin kwakwalwanka daga fari abinda aka tsara ma da bankana ganin duk waɗannan yan kawai ne baka zama da su yanzu ka tsufa kuma dole za ka dawo cikin su ba hali ka je fari ko kun gurin ka expire amfanin ka ya ƙare sai ka shigo cikin society din da ka ɗauka yan kauye ne gida dawa ne ba su iya boko ba kuma a cikin su za ka zo ka koyi sabon rayuwa da ɗa ba mace ba gida ba wa ba jika ba wa ne sai tsabagen zafin maula sai bai inuwa ta safa daban ta yamma daban ana na ana numa tsada ta jikin neman albarkacin daren juma'a albarkacin daren juma'a a cikin da ba wani bai tsaya wani an yi tsiyada yanzu an dawo ana albarkacin daren juma'a shi ko da taba sallan juma'a ba shekaru 30 yana tsiyarsa yanzu ko da neman a bashi albarkacin daren juma'a kaga Allah da rahama yake lalle Allah halim ne yanzu mutumin da ya shar'anta ma juma'a kaki yanzu kuma ka tsufa ka zo kana neman albarkacin daren juma'a dan tsiya baka neman albarkacin mutum kana da kwanciyarka to kaga wannan duk abu ne da ke bambance mana tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wanda take ba ta auratayya ba kuma lallai wato ainihin mu sani cewa manufofi da musulunci ya tsara wajen aure dole sai muna kulawa da su yiko dama ba ma kulawa da manufofin rayuwa ta auratayya shi ko shari'ar musulunci ita ko shari'ar musulunci tana da tsarinta wajen kowane irin abu da za a shar'anta a ce kai ko a ce ka bari yayin da aka ce kai akwai hikimomi karkashin wannan yi din idan aka ce ka bari akwai hikimomi karkashin cewa ka bari kaga daga cikin manufofin aure farko dai raya sunnar annabi yayin da ya kasance a cikin zuciyarka kayi aure dan ka raya sunnar annabawa dan dukkan annabawa wato galibin su sun yi aure kamar yadda Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma annabi ne cewa aure sunna sale kamar rajiba an sunnati falaysa minni yayin da kai da manufar ka raya sunnar annabi ka tana da lada na biyu kuma idan ka taki sai ka sake kallon wata manufar shine hadisin da malam abdullahi ya karantar da mu ana yin aure dan ababe guda hudu ba annabi ta yi ku yi aure dan ababe guda hudu ba ba da labari yake abin da yake sa mutane su yi aure galibi ɗaya ne daga cikin ababe guda hudu farko wani na auren mace dan kyawunta abin da yake so ya samu yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa a ce duk kwanan nan ba kamar sa to sai mutane su yi ta takara a kai idan wanda yake kwalla ɗaya wanda yake biyu wanda yake akwatu ɗaya wanda yake biyu ai kai wanda ya kawo fantimoti iri kaza wanda ya kawo iri kaza sai inda jaka ta kasa sai inda jaki ya kasa haka za a zuba an tafi to wannan wani kyau kawai ke nema ko da kyan nan irin na balbela ne fariƙal da gauji amma na mantafa baki girin don haka ya zama ta ƴar autan mata son ko wakin wanda ya rasa amma ita kuntu kama tsaya sai ka ji ina ma baka taɓa sanin ta ba a duniya kyau kawai wanda yake nema ban da shi ba ya bukatun wani abu wani kuma abin da yake bukata ƴar usuli ƴar gidan wanta ce ƴar gidan su wani ai babanta shi ne wani ɗin nan wanta shi ne wani ɗin nan ai danginta su ne su wani ɗin nan wani kawai wannan yake bukata shi ya samu raƙuwa da wani gida da suka shahara cike da bukatar su ta biya wani kuma abin da yake bukata dukiya ko ita suna da dukiya ko ƴan uwanta suna da dukiya wannan kawai yake bukata wajen aure wani kuma abin da yake bukata shi ne addini to sai annabi ce fa alayka bi zati din kai idan ka tashi aure ka nemi abubuwar addini idan addini ya haɗu da kyau ya zama nurin ala nur idan addini ya haɗu ga kyau ga kuma kuɗi haka kuma duk ya zama anwar idan addini ya haɗu dukkan sauran kai dai abinda za ka fara kallo shi ne addininka mai natsuwa ce wato tana da tarihi mai kyau sunanta bai ɓaci ba tsakanin jama'a tana da kame kai tana da kunya tana kuma zuwa makaranta tana da ilimi na addini tana da ilimi da wayewar kai na zamani to wannan shi kenan bukata ta riga ta biya ka sami irin wannan ko nawa aka sa su daki in kana da shi ka biya dan samun irin wannan to daidai ku ne cikin jama'a musamman a cikin wannan yanayin da muke ciki to kaga idan mutum ya tashi aure yana da kyau ya kalli wannan manufar shi ne addini amma idan kace kyau ko za ka kalla shi kyau din nan yanzu ne kafin ku zauna kake ganin kyau din idan kuka zauna kuna tare yau da gobe wannan kyan ko baya dorewa in kuna da addini shine zai ci gaba da rike ka in kuna da mutunci mutunci zai sa ka ci gaba da rike ka in gidansu mutanen kirki ne kunyar iyaye zai sa ka ci gaba da rike ka amma kyau dai bai sai sa ka rike mace ba daga farkon ta karshen ta dan duk inda abu yake da kyau to idan ka ci gaba da kallon sa har ya zama sai ya zama ba da kyau shi yasa a Hausa nake cewa wai ido wa kare na wannan nake gani kullum kana ganin kyanta ne kafin ta zo gida amma ta zo gida a zauna yini ɗin da can gurin kyawunta da kake gani fa ba wuri ɗaya kuke kwana ba ba wuri ɗaya kuke yini ba irin lokacin za a yi kwana biyu ba ka ganta ba to duk lokacin da za ta ganka kuma kuna da alkawali saboda haka duk abin da ta san za ta burge ka shi za ta tsaro to kullum sai kai ta ganin kyawun ɗin kai ai ba dama ce idan ta san za ka zo ta shirya kila sai da ta yi awa ɗaya ko rabin awa ko minti 40 a gaban madubi ta gyara nan ta karkata tsinkwani nan ta sa gambaki nan ta sa gazan nan ta tashi ta yi tafiya ta kalli jikinta har kawai din ta burge ka to idan kuka zo sai kuka yi ne tsaya nan za ka gane in mai tsafta ce kuka kwana nan za ka gane in mai tsafta ce kila ta fito miyar kuka ba ta wanke bakinta ba ba ta koyi ba ta kwanta da zaran ta tashi da safe da kasan an buga wani bam bayan a fita daga bakinta to amma kai yadda take ganin ka da rana ta tsara lokacin da za ta ganka saboda haka duk abin da ba ta so ka gani za ta kiyaye amma in kuna yau da gobe kuma duk ƙarya ta ƙare kuma to a wannan lokaci zan gane a cewa babu sauran kuma wata barazana da za ta yi maka to shi ja tun farko sai ka nemi addini kuma idan ka zo kana zance kullum ka rinka ɗora gaskiya kar ka yi ta ƙarya kai ma ka je kayo ƙarya kafin ka zo ka ganka fes-fes sai an zo wajen kwana wato kamar yadda ake cewa gayu a ganku a titi amma kar a je wurin kwananku yawanci gayu haka suke a ƙasar Hausa gayu a ganku a titi ka ga mutum ƙasa ɗin ma kamar wato tsantsamin taka ta yake ɗaf 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 amma je wurin kwanan su kila kan akumari yake gayu a ganku a titi amma kar a je wurin kwanan eh kar a ga abin karin kumallon ku da safe duk wannan ƙarya ce idan gaji a titi kamar menene amma ka je da safa ganin yake kare kumallo idan yayi barcin sa na tsiya bai sallan asubahi da wuri ba yara sun cinye abinci ya zo an cinye abin karin kumallo safe sauran yara sun cinye safe haka ne su gida na sun sare ido wannan wannan magana kaza kaza ya yi wasu dan abin da ya rage masa ya shiga daki ya boye sannan kuma a gyara shi a fito a tsaye a tawa ana tawa abin nan duk barazana yake miji ce ma sai ku gina gaskiya tun farko kowa san kowa kai ka gina gaskiya ita ma ta gina gaskiya dan kai kana san addini ita ma tana san addini to wannan manufofin yana da kyau mu kalle su sosai a aurataiya ai ba sarauniya ne kyau kuke nema ba ta akai ai gasa ba ai nune galibi wadansu samari abinda suke so su aure za ta kai idan an tsaya cikin samari kai ai matar wani kai ba da mace gaskiya ya mori dan Allah wannan aikin mutunci ne ma wani ya kalle ka ce kai ai ka mori da mace ya aka yi ganta in kana da kishi ya aka yi ganta ya kamata ka ji haushi ma'ana ya ganta arha da me da me ya kalla har ya san ka mori ai bai kamata ba duk mutumin da yake kai ai wani ka mori to wallahi idan baka nan minti da zai ci amma nan kake ha gona irin karfin hali ne are fada ma kuma kike ji dadi har kuma in ka tafi unguwa sai ka fito da ita kuma kana son ita ma ta danyi ado dai idan kun dan huta ce wallahi ka gani kan da ita dan leko su wani zai kwace ma ita kini kai sai ka zo matar ku ba matar ka ba in kai wasa ya kamata mu kallo addini lokacin da zamu yi aure baya ga haka kuma gaskiya zamu faɗa ma juna bayan yin aure din nan zai magance mana dansu matsaloli kuma yin ƙari bayan an yi aure shi ma zai ƙara magance mana matsaloli Ubangiji ta'ala ya kaddara to mata sai su yi haƙuri ko ina ga sun sa hijabi suna ciki suna jin mu sai su yi haƙuri Ubangiji ta'ala ya kaddara adadin mata ya fi maza yawa kiyama na matsowa adadin mata na ƙara ƙaruwa na maza kuma na raguwa har za a yi lokacin da annabi ke cewa inda za a raba matan duniya kowane namiji ɗaya zai samu mace 50 to za ka ce kowa ya aure ɗaya ɗai sauran ranar mata da za a samu ya za a yi da su kuma ga shi su mazaje su suka fi mata cin karo da hadari da ke kawo mutuwa da wuri duk inda aka hadarin mota sai ka samu maza ne suka fi yawa idan ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa dawa ake yi yanzu yaƙin da ake yi na kwana-kwanan nan kawai kirkin lissafo na baya ga rikicin Liberia da aka yi ga rikicin Sierra Leone da aka yi ga rikicin Congo Brazzaville Congo abin da Zaire da ake ciki yanzu ga rikicin Rwanda da na Burundi da ake ciki ga kudancin Sudan ga rikicin Somalia wannan ko duk a cikin nahiyar mu ta Afirka kadai ga rikicin Angola dukkan waɗannan farkinkici ne waɗanda na Afirka kadai kafin ka tashi ka je Asiya ka ga rigimar da ake ciki sai rikicin Afghanistan rikicin Bosnia wato Turai ta gabas kenan da kuma abin da ya shafi wato Albania yanzu abin da ake ciki da sauran waɗansu wurare rikicin Kashmir rikicin Bama rikicin Philippines da sauran ƙasashe rikicin Island Northern Island da sauransu duk wannan fa alal aqalli a kowane yini a duniyan nan a ce an kashe mutum ɗari cikin wanda ya keke cikin wannan ɗarin fa maza ne suke ta rabuwa to idan aka yi kwana goma ana yi an kashe 1000 idan aka yi wata ana yi an kashe nawa 3000 ku ka gani maza ne suka fi samun kansu a cikin hadarin mutuwa yayin da mata suke zaune a gida to idan aka ce adadin mazajen duniya kowa zai tsaya da mace ɗaya wani ma kawai ba zai ba ya za a yi da raran mata da suka yi lagowa sai yaya kuma su ma yadda kai yadda kowane ɗan adam haka yake suna da bukatar wato ainihin namijin da zai ɗauke musu cewa duk tsoron Allah su duk takawar su sha'awa wani abu ne da Allah ya kinsa a jikin ɗan adam mace ko namiji ba yadda zai kauce mata yadda ka san zai bukaci abinci sau uku a yini kafin ya samu zaman lafiya to kuma haka sai ya bukaci matar da za ta ɗauke masa kewa ita mace sai ta bukaci mutum da zai ɗauke mata kewa yadda ka san a abinci ko a samu na halal ko na haram ko to haka a wancan bangaren ma ko halal ko haram idan baka tsara hanyar halaliya ba wanda ita ce aure ya za ka fito sai hanyar haram ba ta da miji mutane sun gina a kan kansu ya aure ko sun gina akan kowa ya ɗaiɗai kar a ƙara saboda kar matsalar rayuwa ta kama shi kar talauci ya kama shi ko kuma saboda su matan su ma suna da masifar kishi kar a yi auren a zauna dai da ita kaɗai wa da halakari ka tala'a ita kaɗai kar a haɗa da kowa yaya za a yi da wannan sauran adadin matan don girman Allah saboda haka dole mu kalli abin da ma'auni na adal yana daga cikin manufofin yin aure dan ka tangance kanka daga zina kuma ka tangance wanda ita ma daga zina kar ta fada cikin hadarin zina galibi wasu suna kan samun kansu a cikin zina ba wai dan sha'awar su bane su je su fa su kanci ba wai kawai dan suna so su yi wa Allah tawaye da bore bane ba ba su da miji kuma sun kai shekarun da za su yi bukatun namiji kuma suna da jahilcin addini ba wata aya da suka sani da take musu wala taqrabu zina ba taba ji ba babu kuma ba wani tsari na zamantakewar jama'a da ya haramta musu zina dokar gwamnati kuma ba ta haramta zina ba to dan Allah ya za'a idan kai na yawo sanda na yawo kaga a dole ko hadari idan sai da kowa sai faɗa zuciyo da wannan to dai ya kasance ga wata bayar Allah wanda yake tuna cikin wannan matsala ya za'a idan wani bai aure ta kaga dan ku faɗa zuciyo idan wani bai aure ta ya soce mata wannan kafar ta bukata ba don su faɗa zuciyo wata kuma za ta samu kanta a filin ta ko mijinta ya mutu ko iyayenta sun mutu ba wanda ke rike da ita za ta bukaci abinci sau uku a yi ne za ta bukaci sabulin wanki da na wanka ba ta da shi ba aiki take a gwamnati ba ba wata sana'a take da za ta iya rike kanta ba mu kuma a cikinmu ba mu da tsari na zamantakewar jama'a wanda musulunci ya tsara mana mutum tsayi din nan ba ma yi jin kan marayu jin kan gajeyu taimakawa fakku raqaba aw ita'amun fi yawmin zima zaba yatiman zama qarabatin aw miskinan zama raba babu wannan tsari a cikin mu mun manta da kowa da wannan tsari duk wanda zai taimako wajen sa zai danyi mata murmushi in ta manta ke fuska sai ya dake don sai ta fuki fuska sannan zai taimaka mata da haka da haka har za a yaudare ta a jefa ta cikin ramin zina ba dan tana sha'awar zina ba dan saboda tilasta rayuwar yau ta tilasta ta yau to dan me ka a matsayin ka na musulmi da baka san a saba ma Allah ba za ka aure ta ba dan ka hana ta fada cikin wannan ramu wata mijinta ya mutu ya bar ta da marayu guda biyu ko uku ba ta da jarin da daidai da ko sai ta zo ta soya ko sai ta rinka sarwa ko wani ko na abu iyayenta ba za su iya rike ta ba don su ma talakawa ne a masallacin unguwarsu ba za a iya haɗa musu taimako da za a gudanar da rayuwarta ba a yi musu tsari har su zo su samu mijin aure kawai abinda za ta buɗe baki wasu ta buɗe kunne ta ji shi ne wala taqrabu zina wala taqrabu zina ita ko dukkan asbab wanda za su tadfa'u ha'ila zina sun riga sun kewaye ta duk sabubban da za su haifar mata da zina sun kewaye ta farko tana da sha'awa na biyu ga yunwa ga rufin makwanci ga ita kaza ga ba wanda ya taimake ta duk wannan ayar idan ka zara su ji sadaqa Allahu al-azim amma da kake ya zan yi ba ta kare ta ayar ba amma ya za ta yi to kaga duk wanda ya kamata mu kalla shi yasa ya surda ma daga cikin auren da annabi yayi dan ya fice ba wai dan yana sha'awar su waɗannan matan ba dan ya ce su rayu wata miski haka annabi sai sallallahu alaihi wasallam aure ya kamata wannan sunnar a dawo a farko dole ka dan ya ce su rayu wata miski sauda bintu zam'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar khadija an yi hijira da ita zuwa habasha mijinta ya mutu a can habasha yanzu dole ta baro tun dama garin bakunta suka je idan ta dawo makka danginta gaba ɗaya kafire ne annabi na jin tsoron in ta koma gidansu mace ce rauni da rita za a turu sasa ta koma ila kafirci ba ta riga ta samu mijin aure ba sai annabi ya ga mafi maslaha shi ne ya aure ta dan ya tsare mata addininta suna ƙarƙashin annabi ina maganar ridda kuma ai sai annabi ya aure ta ba wai kawai dan yana sha'awar birin jikinta da kaza da kaza da kaza a'a dan wannan manufar ma ana yin aure kuma ka samu lada a wajen Allah innamal a'malu binniyat ga Safiya bintu Huyay ibn Aqtab baban ta Yahuda ne aka riba ta ita wajen yaki karshe annabi yanta ta yake kuma yantin da na baki shine sadaki na aure ki dai aure ta dangin gidansu gaba ɗaya sai suka zo suka shiga musulunci saboda annabi ya yi wannan dama don yi jawo hankalin su shiga musulunci don yi kulla alaƙa da su suka zo suka shiga musulunci ga ummu salma wanda ta manyanta an bar ta da marayu annabi ya ga in ya kalle ta za ta tozalta marayun za su tozalta ya aure ka duk sun manyan ta kisa duk galibi matan da annabi ya aura gaba ɗayan su in ban da Aisha babu wanda ya aure tana budurwa duk zaurawa ne ya aura dukkan su gaba ɗaya dan saboda annabi ba bukatun ta yake kallo ba lokacin auren yana kallon bukatar ita matar ita ma kai ba kana da bukata ba to kai ma kuma ka tabbatar ita ma tana da bukata ita ba yar adam bace ba sai dai kai kana son dukkan sarƙan ka su tuka a kawo wannan ka sai kai ba sai ba kaza dai yayi amma kaza ba sai ba a kawo wannan ka sai to komai yaji amma banda bangare kaza har kawai sai ka ce wannan abin ne kana ta wannan abu da zuwa yanzu kaga kai bukatar kake so ta biya to su mai da haka sun tuka ai hakura suka da kai bukatar su bata biya ba bukatar su bata biya ba su ma da haka sun tuka kai ma hakuri kai ta dace da wani bangaren ba ta samu ba amma ta hakura a haka aka tafi kai ma dole haka za ka yi yaya za ka yi ka samu mutum wanda tun daga farkon sa har zuwa karshen sa ka amince da komai na shi ba zai yi ba kaman zallin da turba ta ga yahu kulluha ka zalmar anubulan an tu'adda ma ayyibu wane ne wanda za a yi da dukkan ɗabi'ar sa ko halayyarsa sai dai ya isa mutum alfahari a kididdige laifinsa a ce wani ai ba dama ne sai dai yana da kaza ba har ka iya kirge ba kaza da kaza biyu ko uku goma cikin yatsa abin da kai shiru sauran sun zama mai kenan masu kyan ce ya ishe shi alfahari to ka zo ka ce wanke kan tana da kaza in ba don ta yi tsawo ba tsawo ne ka da aibinta duk sauran komai ya ji kenan wato yanzu ta samu kashi 99 cikin 100 ta faɗi ɗaya to dan Allah ko a makaranta ka samu 99 cikin 100 wani irin maki ne wannan ya fi wannan to waɗannan al'amura duk yana da kyau wani ka kallon su mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure wato wannan zai tilasta mu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma ganin duk wahalar da za mu sha a cikin sa la dace wallahi in dai mun yi da kyakkyawan niyya kuma idan Allah ya kaddara za ka sha wahala ko kuma kai aure sai ka sha wahala duk batir da ke cikin sa kace kai ni bana gudun ai gudun batir da nake ai mata kaza kaza in ba a bata ma rai ba a hanyar da Allah ya tsara za a bata maka rai a wajen dara ko ludo ko karta sai ka yaya a aikin banza a bata ma rai ka ji haushi ka kwana ba kai barci ba ka je ta a bata ma rai kana kallon kwallon kafa a bata ma rai ka kwana ba kai barci ba baka ta kai kadai kana kunciya daki ko babu lada to amma idan abu ne akan hanyar bin Allah wannan fatir dan ya faru duk wannan yana wani abu sunadarin shiga aljanna kenan dan dole ka sha wahala sunadarin aljanna kuma shine wannan matsalolin dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zunubinka a cikin kare maka zunubinka to duk wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu kallata kuma wani abu mai muhimmanci da su kuma ya shafi mata shine dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu masu kima a kansu su ne shugabanni a kansu lokaci yayi da za a yi ta faɗakar da mata wannan duk da cewa mu a al'adar mu a wannan yanki namu na wani bangare na jamhuriyar Nijar da wani bangare na Najeriya a al'adar mu da ma can iyayen mu mata sun riga sun san akwai girmamawa tsakanin su da mazaje amma lokaci yayi da wato ainihin ake kokarin zuga mata da su fice daga karkashin shugabancin mazaje su ci gashin kansu su yi kafaɗa da kafaɗa da wato ainihin maza ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim lallai su mata suna da haƙƙi kwatan kwace irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata din su ma mata suna da shi akan maza din sai ce wal rijali alayhinna daraja sai dai maza dai kusa suke da daraja a kan su. Sannan Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wato maza dai su ne suke da qawama, qawama kuma shine shugabanci. Su suke da shugabanci akan mata. Lokacin da aka daura aure tsakanin wanta da wane, ko da a ce wanta tana ɗan shekara 30, mijinta ɗan shekara 25 to shine dai shugabanta. Ba ta da ikon ta ce ita ce shugaban ta ko ta kafaɗa da kafaɗa da juna ko ta nemi kwatar ƴancin ta a hannunsa kuma shi shugabanci wani abu ne wanda sai an same shi a rayuwa kafin rayuwa ta yi kyau. Duk wanda yake ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata, bai yi da shugabanci ba, kowa a ba shi ƴancin. Ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata, to ka ce masa to ka fara rufe shugabanci a ƙasa. Zai yadda? A ce babu gwamnati a ƙasa. Wa idan rana ɗaya inda za a yi kuskure a gidan rediyo, a ce babu shugabanci a ƙasa, daga yau shugabanci ya ƙare kowa shi cikin kansa. Tsarin dabbobi a daji sai ya fi tsarin bil'adama kyau. Wallahi. Tsarin dabbobi a daji ba sai ya fi na bil'adama kyau. Don ko dabbobi ɗin su ma fa akwai shugabanci a daji. Ko dabbobi daidai da taron ruwa idan sun taho ɗin nan fa akwai shugaban cikinsu. Wannan da nufin Qur'ani mun ga wannan a cikin kisar Annabi Sulaiman. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قول
دي wannan akwai shugaba cikin su, akwai tsari, akwai kan gadi da ake bari a gida. Idan an zo shigowa kuma ana lura da wani fara shigowa, wannan shugo kowa je inda ya dace ba, to balantana kawai a cikin gidanka sai wani zo cewa shikenan babu shugabanci a gidanka. Kuma cewa a daidaita mace da mata da namiji, na farko ya saba wa nassin Qur'ani mu a musulunci, dan Allah ya ce wa rijalu alaihin daraja, kuma Allah ya ce rijalu qawwamuna lil nisa'i, kuma Allah ya ce nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum an nafi'a, su mata gonaki ne a gare ku. To da Allah tsakanin mai gona da ita gonar, waye mai mallakar wani? Mai gona ke mallakar mai, dan shi ke da irin shukawa, ita kuma ita suke da inda za a shuka. Wannan haka Allah ya tsara abun a shari'ance, a ɗabi'ance. Nisa'ukum harsun lakum, kai kake da irin shuka, shine abin da kake da shi na ƙwayayen mani, wanda shine sinadarin da ake halittar ɗan adam da shi. Ita take da wurin shukawa shine mahaifarta. Alam nakhluqu min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ai wannan kararin makin da ita ce mahaifa, lokacin da ka fitar da wannan sinadarin ɗigon mani ɗin da ake halitta da shi, ba inda ya dace ya zauna a tarairaye shi. Tuhitu bihi al-inayatu al-ilahiyya, ta yadda kulawar Ubangiji za ta kewaye shi, sai ina? Sai cikin wannan mahaifa. Kai ba kai kake da mahaifar ba, ita kake da mahaifa, ashe kai ne mai iri, ita kuma ita ce gona wajen shuka. Shi yasa kaga ko gona bata so ba za ka yi shuka, amma in kai ne baka so ba gona za ta karɓi shuka, za ta karɓi iri da kanta. Shi yasa sai namiji ya iya tursasa mace da ƙarfin tsayayyar sadu da ita, saboda shi yake da abin shuka. Ita ko mace in namiji baya so za ta iya tursasa shi ya faru da ita, saboda me? Dan a lokacin ai sha'awarsa ba za ta matsawa ballantana gabansa ya abin nan. Duk wannan ina fito wani ƙwallo-ƙwallo don mu gane hikimar Ubangiji cikin al'amura, ba wai rashin kunya wuce ba. Haka tsari yake, nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum an nafi'tu. To dan Allah wa cancanta ya zama shugaban wani tsakanin wanda an gana ma a tilasta shi a hukunta shi kan abin da baya so, da wanda kuma ta tsari sun taru sun ce sai sun yi fasikanci da shi, matuƙar zuciyarsa ba ta so, to gabansa ba zai tashi ba. In ko gabansa ba zai tashi ba, saduwa da mutum ba zai yiwu ba. To sai ya yi kenan, wa yake da iko kenan? Idan ya so sai ya yi, in bai so ko ba zai ba. Ita ko ko ta su kuma su ban yi gadama kuma sai ya yi, wa ya yi tantance zama shugaba? Kansu ɗaya ko wani ya goni? A shari'ance, a ɗabi'ance, ba kansu ɗaya ba. To don menene za a zo haka kawai a yi saitin ƙwaƙwalanku daga Turai a zo a ce wai dole wai mata da maza wai kansu ɗaya? Ai zancen shirme ne ba. Kai namiji kamili ne akan mace, ita kuma tana ki sace ta fara kai. Shi yasa ita mace ba ta zama kamila sai da kayan kwalliyarta. Kai ku kamili ne ko ba kayan kwalliya? Yanzu kamalar mace ta samu atamfa mai kyau, ta samu hoda, ta samu jagira, ta samu jambaki, ta samu dan kunne, ta samu zobanya, ta samu aurororo, ta samu menene, karka ta dan kwani, ta samu takalmi kwas-kwas. Tana ƙara ɗorawa kanta kaya, kuma tana ƙara samun kamala da ta cire, kuma tana samun tawaya. Kai ko namiji idan ka taho yadda kake, daga kai sai wando sai singileti, kamar ɗan autar samudawa, wannan shi ne a danka. Gagawa kana tafiya ba, yanda namiji ya sa jagira sai ya yi me?
sai muni. Da ya sa huda sai me? Sai muni. Ita ko da ta sa sai ta kara me? Aha, ashe ita kamilatun bi ghayriha wa anta kamilu bi nafsika. Ita kamalatun sai ta samu wadansu ababai ta yi ciko. Sai ta samu kamala. Kai ko ba da komai ba kai kade kai ne cikwa. Shine wani ke cewa wa man halli illa zinatun min nafsatik. يتمم من حسن إذا الحسن كفر وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يأتد إلى أن يزور إذا سواء أي كائن أول ولو وأن أدوني قود تكي بتوايا سي أول ولو تكي جيب من دأكيد سي جاجر دهودة دقازل دزوغنيا دسرقة ستكي جيب من دأكتام سوى دتوايا وأما إذا كان الجمال موفرا أما إذن كو يكي كو kamala ta kai kamala falam ya hatta ila an yuzawara baya bukatan kuma sai an yi wani suko ta kai kamili ne min kulli wajhin in an kwatanta ka da mutum ita ko ta da naki sadaka waye kamata zama shugaban mu ne duniya asasiya azalatul jism gaban jikinka da sasannan jikinka da jijiyoyinka yayin da ka kasance jikin namiji ya mun murde jijiyoyi sun fito ga gashi a hannunsa a to kaga ado ya samu ke yanzu idan mace ta murde fa to gidan ta take wannan kangurugu dan Allah wannan kuma wai zai ci a wata to an ce wai sai kun yi kai da dole da dole da kai da ita da kai wannan kuma ai tayi muni kuma da wani dan ta yanzu kai namiji kai karfi shine adonka ita mun muje sai zaman turagunci shine ado dinka kai namiji kai babban murya shine adonka ita kuma idan ta kato murya fa ai namar ya lalace ku to ta ko ina ubangiji ya bambanta ku haka kawai sai waɗansu su zo ranar tsakar sai sai sun je da zaki da namiji aikin mutuncin ki ma suka yi idan aka ce sai an daidaita ku ke da namiji sai mutuncin ku aka yi sai mutuncin ki aka yi kuma su turawa wayo suke yi ba sa so su ɗauki ɗawainiyar aure na cewa su biya ɗakin da za a kwana na haya ne ko su kama gida ko su sai gidan da za su ajiye mace su ba ta abinci su uku ayi ne sabulun wanki sabulun wanka sauran matsalolin da ba sa son su yi wannan sai suka ce ai ki fito ki nemi yan jiki ma'ana ki fito ki nemi wakin ki ce fane da kanki shine dabara don su kansu kace kudin su saboda shi ba kai komai ki diddiga yake ki fito ki nemi wakin ki sabulun wanki da kanki ki fito ki nemi wakin Qur'ani ko ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke ma'ana kai namiji kai zaka dauki ɗawainiyar ajiye mu ta ɗakin kwana ba ita wace ba liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah kai namiji kai zaka ciyar da ita kai zaka kawo sabulun wanki da na wanka ba ita ce zata yi kwaranniyar neman wannan ba sai Bature ce a duk ku bar wannan gatan da kuke ciki ku fito ku nema da kanku ashe ba gata ma ya nuna mata ba zalantar mace kawai wulakanta ce ya kamata matan mu su sani cewa ubangiji ta'ala ya tsora mazaje a kansu kuma wannan daurawar da aka akwai masana a ciki akwai shugabanci a ciki don komai sai da shugabanci sannan zai tsari duk wanda yake a ayin kowa a kyalin shi cikin shin kansa farko ce tsakanin ka da danka kai ma duk zama daidai wa daidai kar ka manta doka kare baka kowa ya tabbacin kansa idan aka haka an yi adalci kaji mutum zai ce ba zai yadda ba to dan me zai yadda dan me kuma zai zo ya buga wato ainihin mata akan wannan dan haka ya kamata iyayen mu mata su sani su kimanta mazajensu kuma idan aka zaburar da maza aka ce su yi aure ga familan da ke cikinsa kuma wajibi kenan a ja hankalin mata su kuma a faɗa musu zaman tare tsakanin wanci da wanci mata biyu karkashin igiyar namiji daya ko uku ko hudu wannan abu ne da Allah ya zartar da shi a shari'ance duk da cewa rai baya su bata ba ta san kishiya amma Allah daga ya tsara babu yanda zaki sai ki kuma hakura kuma ki sani zama aure zama ne kike na ibada lokacin da kike zaman ibada ba wai kina tsarawa kanki abinda kike so bane ba kina bin tsarin da Allah ya tsara miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara miki ko da bai miki daɗi a rai ba tunda haka Allah ya ce a yi to kuma sai ki haƙura ki tana da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida shiga aljanna shine sai ka murƙushe san zuciya abin da rai yake so ka hana shi dan shari'a ba ta so abin da rai baya so ka tilasta saboda shari'a ta ce ana so shi yasa annabi ke cewa ita aljanna an tuka ta ne da dangin abinci ita kuma wuta an tuka ta da dangin abin su wato hufatul jannatu bil makarih wa hufatul jannatu bil kaza wato ita aljanna an tuka ta da abin da rai baya so shari'a ta ce take sallah guda biyar ayini ko lokacin sanyi ko na hunturu ka tashi da asuba ka je ka halarci sallar dare zuciya ba ta son wannan amma in ka mutu shine abin da zai kai ka aljanna shari'a ta ce fitar da wani abu na zakka ka bayar ga mabukata zuciya ba wanda yafi kowa ruwa mutane mutum dan adam na san zuciya kallah bal tuhibbun al ajila wa tazurun al akhira wa tuhibbun al mal hubban jamma to duk zuciya ba ta san ta bada zuciya amma shari'a ta ce a murkushe zuciya sai a bayar ba wanda yake san mutuwa sai aka sharanta jihadi sai ka tafi ka je ka mutu a jihadi kai hasara nan ka da dukiyarka ba hasara bane ba za a rubanya maka lada a cikin aljanna to wannan sinadarin shiga aljanna kenan to ke ma ba ki san zama ke da wanda ba ki san kishiya amma shari'a ta tsara ayi sai ki hakura sai ki bi in ke kade ce ma dai karshen din za ki mutu kamar yadda inda kishiya ce kuma za ki mutu ko ku mutu ku bar mujin ko shi ya mutu ya bar ku ko an gama kishi shekara biyar shekara goma kuna gaba da juna kun sa yanku gaba wanda kuke kishi a kansa ya mutu sai yaya ku kike da kai ke rasa ita ta rasa to ya za ku kike da to saboda haka sai ki hakura ki tuna wanda suka fi ki falla sun zauna karkashin igiyar miji su ne matan annabi wani mata ne a gidan duniya suka fi matan annabi falla ko daraja ummu na Aisha daraja da yake san ba su fi ta ba yarinta ba ki fita ba annabi ya aure tun tana da shekara bakwai annabi ya bar duniya Aisha tana da shekaru 18 ba ta kai shekaru 20 ba saboda tsabagen yarinta an tambaye annabin wa ka fi so yake Aisha aka ce wannan cikin mata kenan cikin maza fa yake babanta Abubakar Siddiq tare da haka Aisha dole ta hakura bayan annabi ya aure ta kuma ya auro mata a bayan ta kuma dukkan su wanda sun girme ta kuma zawarawa kuma ta hakura babu yadda za ta yi dan tsabar kishin Aisha har wanda ta mutu ma take magana akan ta ita ce ummu na Khadija idan annabi na maganar Khadija sai Aisha tace bayan Allah ya canja ma da yarinya wajen kusurwa annabi ce rufe baki Khadija ta ce mace da dukiyar ta lokacin da mutane suka haramta mun dukiyar su Khadija ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ni Khadija ta yi kaza yake da ga mata Aisha tace daga nan ban saki ambatan ta ba ko sai na kame bacci haka ta zauna da sauran mata tana ji tana gani ta san annabin ya kusanta fa amma duk da haka tun da tare da sauran mata suke kuma dole ya adalci tsakanin su Allah ya shar'anta masa ma in ya ga dama ya iya fifita wata akan wata a zahiri amma saboda annabi yana daukan kamala cikin dukkan al'amuransa sai ya kasance ya tsara adalci tsakanin su Aisha ta hakura haka Ummu Salma haka Zuwairiya haka Hafsa haka dukkan matan annabi suka hakura da juna haka har suka zo in sai za ta mutu sai ta kira ɗan uwanta ta ce to kin ga mu zauna tsaye mai yiwuwa wani abu ya faru tsakanin mu irin abin da ke shiga tsakanin kishiyoyin juna ina fatan ki ya ce mun kar ummata da hakiki to haka yake bukatar mu ta mummuna saliha ta'iba qanita ta'iba saiha haka yake bukatar ta kasance Allah ne gabanta tunanin aljanna ne gabanta ba tunanin kawai a zo a yi bala'i a gidan miji ba ba a yi rigima ba ki so wa ƴar uwarki irin alherin da yake so wa kanki kina da mijin da ya dauke miki kewa ita ma me yasa zaki so ta je ta aikata zina kan titi har ta lalace dan ba ta samu miji ba dan ta samu miji menene kuma in kun zo na yake da mijin da yake ita ba wanda zai da huma da shi wanda tafi kowace cikin ku ita ce wanda tafi kowa bin Allah to dole ta hako ko tunda zuciya kuma mata sai sun gyara dabi'arsu wajen gudanar da maza kowa ya kare hakkin kowa kowa ya san akwai hakki a kansa mazaje su san suna da haƙƙi akan mata wanda dole ne mata su yi musu mace ta yi maka da'a wannan ya zama dole mace in tana magana da miji ta yi da karamin sauti kar ta yi da babban sauti wannan ya zama dole mace ta zanto mai tsafta ta tsaftace ɗakinta ta tsaftace ɗakin miji ta tsaftace jikinta ko ana talauci ana tsafta mutum ko rigarsa ɗaya idan mai tsafta ne za ka gane mai tsafta ne ko ka tuka masa garin nan da tufafi kuma idan kazami ne kuma yana nan dai ya zama kazami kenan da haka ki zanto mai iya tsari ki zanto mai kin tarayyar miji ke da miji sai da dadan magana sai addu'a ta alkhairi zai fita a dawo lafiya Allah ya taimake ka Allah kare ka daga fitintunan zamani ubangiji ya arzuta ka da halal din da zaka ciyar da mu gaba daya ya dawo daga cikin sarkin lokacin da zai dawo cikin lokacin shigowarsa kin yi ado kin gyara jikinki kin gyara daki kin shirya masa ruwan sha abinci kin tare shi tun daga bakin kofa abinda ke hannunsa kin karba kin aji malam malikin sa kin tsire masa kin rafi sunnar da zuwa bawon Allah ka gadi kai menene sai mutum ya rike kamar wato wani dan karamin sarki ne shi ma kawai a gidansa duk wahalar da ya sha a waje wallahi ya manta da ita duk wahalar da ya sha ya manta da ita saboda ya ji tausayi ya ga rahama ya ga jin kai wanda dama wannan ake bukata wajen aure wata ala bainakum mawaddatan wa rahma ga soyayya ga jin kai ga soyayya ga tausayi to wannan sai ya kasance shi ne abin da zai jawo hankalin mijinki zuwa gare ki ko da kin mutu ba zai manta da ke ba yanzu da dama an samu da dekun mata da suka yi kyawun zama da mazajen su mana ba sa manta da su ko bayan mutuwar su wanda ta wanke dinka har yanzu ban samu canjin ta ba wanke ga har yanzu ban samu canjin ta ba irin wannan an same su amma da dekun ne ba su da yawa to dole sai mata sun yi faɗa da zuciya yawanci mata wajen cewa ai mazan yanzu ai duk wanda ta ce namiji ne ubanta ta mutu ba ta da uba ai kaza kaza ai sai kina ɓata rai sai kina ɗaure fuska ya za ki ɗaure fuska bayan ga kunan da yawa me da ɗaure fuska a ciki a me za a ɗaure fuska ba ina faɗa mu ne da kalmar wulakanci haka Allah ya tsara ya zanto matan suna da yawa me da ɗaure fuska a ciki duk abin da ya yi yawa a kasuwa kuma sai farashinsa ya rufe to me da ɗaure fuska me na ɓacin rai ki bi Allah ki shiga aljanna za ki tsaya ki ɗan yana zuga ki wai ki ɓata rai ko a gidanku a zuga ki karki saki fuska za a rena ki za a ci mutuncin ki wannan sakin fuskan ki ne zai tabbatar miki da kima haka kuma su maza su ji tausayin mata su sani su ma suna rike da su ne dan amana su sani amana ce Allah ya ɗora musu idan matar ka bata burge ka bata baka sha'awa ta titi tana burge ka kalli ta titin me take da shi wanda ya burge ka kina ta iya ɗaura dan kwali sai ka je ka saurin dan kwalin ka zo ka ce kin ga irin dan kwalin da nake so ki mu gaskiya da gaskiya ke ko me zaka tsaya kana wani boye boye kin ga na gane wani tsaurin zane ke ma da Allah idan zo ki ɗaura dan zanen nan ke haka kin ga wata irin tafiya da na gano a waje ana neman a jefa ni cikin bala'i da Allah ki mun daga wannan katangar zuwa wannan katangar sai ne menene dan kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsere yake da Aisha fa tsere ka san fa annabi shine shugaban halitta tafiya aka fita shi da sahabbai shine shugaban tafiya da aka fita bayan gari sai cewa sahabbai ku yi gaba muna zuwa ya tsaya shi da Aisha a baya ku yi gaba duk mai tsaye ku yi da waye ko yi gaba can aka bi annabi ta tsire kafar wanda Aisha ta ce me yake sai da zami tsire ta ce sai da zami duk wannan danja sun kalli matarsa a jikin sa in kai wai baka ta kwantar maka da hankali ba a matsayin halal ita ta banza din da jirage ka a titi ne zaka samu a ciki ka ɗauki su ta ba lada ga hasarar kuɗi ga zunubi tsaje yana tun yana jiran ka ka faranta mata ne ka faɗa mata ya kake so da ita annabi ce mu yi tsere sai ce to mu fita a guje suka fita a guje ta tserewa annabi kuncin kan to zan zo ga tara da ni an kawo ta tara shekara bakwai shekara tara shekara sha ɗaya ba dole ta tsere masa ba to ta tserewa annabi a guje annabi ya kyale ta sai bayan ɗan ko biyu ta kai shekaru sha biyar sha shida ne ta ɗan fara nauyi jikinta ya fara nauyi sai kuma ta rana an sake fita sai annabi ta sa bai kuyi gaba mata ho suka yi gaba annabi ce to yau kuma mu sake zubawa Aisha ta manta da wancan kara da aka zuba sai annabi ya wuce ta da ya wuce ta sai ce hazihi bi tilka ya ce yanzu ɗaya da ɗaya kira kin mutuna nan nan ni ma kin wuce ni to ni ma na rawa to kaga ummu na Aisha kenan Aisha za ta ɗauko ruwa ta sha tana cikin sha sai annabi ya ce rage mun idan ta rage masa sai ya karɓa daidai inda ta sa baki sai ɗora bakinsa ya shanye ragowar ruwan da ta sha don jawo hankalin ta zuwa gare shi mutane sun zo suna wasa da mashi a cikin masallaci suna koyan a irin a jefa a tafi ana koyan harbi Aisha ta ce ina son kallo annabi ce zo ya tsaya daidai bakin kofar gida ya yi haka ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗarsa annabi ya yi haka Aisha tana ta kallo annabi ce kin gari ta ce a'a ya ce ta ci gaba Aisha ta ce wallahi wannan kallon na ma gaza da shi amma dan in nuna wa mata matsayi na auren annabi ta ce na tsaya da yanga inda nake so tana annabi ta kin gaza ta ce eh na gaza sannan ta ce shikenan a koma gida yanzu kai matar ka za ta yi maka wannan ka zama kamar Fir'auna a titi amma idan ka tafi sai ka ɗaure fuska ka ba tare ka haɗa jirar sama da ƙasa kana muzurai wai ba dama to me ba dama din a ciki me yana ka na ba dama a ciki duk wannan muzurar na kan an jama za ka zo ka lallace ta wata rana mun yi wani wa'azi da Malam Abubakar kuna yin sa gidan rediyon Kaduna ku mallar abokar ka duda yace wa mutum ne a jos muke wani abu da shi yace mutum ne matar za ta yi laifi ya lakata mata dan banzan duka ba ta kai shi siya hotan sai kuma da dare sai gana
eh wamma bacci kike yi ne wamma ai na mu baka
to bayan ka mun duka siya a jidar gwamnati ne na barazana din a ciki ka kwantar da hankalin ka me na barazana a ciki ita ce likitar ka ba da take ma maganin da ba wanda ya taimaka shi a duniya lokacin da ka kamu kana cikin halin kakanuka yi inda za ka yi kasu ba yadda za su yi da kai a dauke ka kai ka fari duk a banza sai an zo ita tun da ya kare da kuma ita ce likitar ka a gida to kaga dan ne ne ba za ka dake mata ba za ka ga darajar ta ba kowa sai ya ga darajar kowa dan a zauna lafiya amma idan kace zaka bata ne ka sha kunu ba za ka saki fuska ba meye ba za ka saki fuska ba ba sakin fuska ba kaya ma sai ka cire in an jima meye kuma ba za ka saki fuska ba yanzu Allah ne ya riga ya tsara rayuwar a haka to sai ka ga kimar ta ita ma ta ga kimar ka ka kare dukkan haƙƙin ka a kanta ita ma ta kare haƙƙin ka kowa ya kare mutuncin kowa kai dai abin da zaka yi fata kar a tashe ka a kiyama ka cuce ta ke ma abinda zaki fata kar a tashe ki a kiyama kin cuce shi kowa yana tanafusi kuna rigegeniya kana rigata biyan haƙƙi da yake kanka nata ita ma kana kokarin ta faranta maka wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun a wajen wannan ne ake bukatan masu gasa su yi gasa wajen neman aljanna wajen neman yadan Allah abinda muka faɗa nan daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah shi ya ce mana auren da aka yi Allah shi ba da zaman lafiya waɗanda suke da bukatar za su yi aure ba su da hali Allah shi ba su halin yi masu shi kuma ubangiji ta Allah ya ba su ikon karawa ubangiji ta Allah kamar da ya tara mu a wannan waje mai albarka Allah ya tara mu a gidan rahmarsa duk waɗanda suke cikin rashin jin daɗi a sakamakon zaman auratayya Allah ba su hakuri da juna Allah ya sasanta tsakaninsu Allah ya haɗa zukatansu Allah kaɗai hau tsakanin dukkan waɗanda suka zaɓi rayuwar aure a matsayin rayuwa dukkan mata da suke cikin wahalhalu sakamakon rayuwar aure Allah ubangiji ya buɗa musu haka mazaje da suke cikin wahalhalu suna cikin rayuwar aure Allah ta'ala ya buɗa musu kuma dukkan ma'aurata Allah ya ba su zuriya ta gari Allah ba su hakurin zama da juna Allah ya tara mu gidan rahmarsa gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah ta bismillah sallallahu
assalamu alaikum ina fata wanda ya rubuta kan dukkan guda hudu wanda ya rubuta ya zo dan ya rubuta wanda yake ban gane su ba ya zo kusa sai ga mani ta ce ma sai an sake to ta wanda ka zo ka rubuta tambaya ta wai ko cewa wai ya halitta me farilla ibn munafila
akan dunno ya halatta me farilla ibn munafila duk da cewa matsala ce da an yi sabani akan ta a tsakanin malamai waɗansu malaman suna ganin man farilla ba zai mai nafila ba waɗansu kuma suna ganin zai bi shi dalilai dai na shari'a sun nuna halaccin yin haka akwai hadisi cikin Bukhari wanda Mu'adh ibn Jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya yi musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafin sa Ahkamul Qur'an cikin tafsirin suratu Ali Imran
tabbi yake wato kuma ana iya bin musabbiki shi ma sallah
wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin Imam Malik ibn Anas da mazhabin Abu Hanifa suna ganin masbuti ba za a bi shi sallah ba amma a mazhabin Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna ganin masbuti za a iya bin sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato ya zo ya samu wani abu na sallah bai wanda Mu'adh ibn Jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya yi musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafin sa Ahkamul Qur'an cikin tafsirin suratu Ali Imran
tabbi yace wato kuma ana iya bin masabuki shi ma sallah
wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin Imam Malik ibn Anas da mazhabin Abu Hanifa suna ganin masbuki ba za a bi shi sallah ba, amma a mazhabin Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah. Idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato yazo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba, yayin da ya tashi yana cika abin da yake kansa din nan, to shine wai zaka iya koyi da shi idan ka shigo masallaci ko ba za ka yi ba. Shi ma dai wannan al'asulu shine zaka iya bin sallah, ba wani dalili da yazo daga annabi wanda ya haramta bin sallah. Kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masbuki ai duk ko a malikiya an yadda, yayin da masbuki ya tashi yana biyan abin da ke kansa na sallah suka ce fa huwa kal musalli wahdahu, ko da ahli haka ce fa huwa kal musalli wahdahu, daidai ke da masallaci kadai, idan ba dita kama ta kaga sai yayi, idan ka dita kama shi sai yayi, tunda yanzu ba tare da limai yake ba, wanda ke sallah shi kadai ko kaga zaka iya bin sa. Wannan shine abin da yake jarin al-qiyas, abin da yake gudana kan kiyasi wannan nazarin fiqi. Allahu a'lam.
Sai tambaya ta uku yace wai shi magana hijabi na mace ne huska wannan dole ne ko kuwa ba dole bane ba?
Abin da ya shafi lata fuska, malamai sun yi saɓani kan wajibci ko rashin wajibci, musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah ya arsa mu da su, su duk malaman kasar Saudiya gaba daya, irin su mufti din Saudiya Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, suna ganin rufe fuska wajibi ne, wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana ganin rufe fuska ba wajibi bane ba. To ba wai girman kowa ko abin da sai zamu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi. A gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi bane ba, idan an rufe dai mutabi ne, amma ba dole bane rufewa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ganin mata fuskar su a rufe ba tare da yace ku rufe abu dake ba tare da yace ku rufe ba. Kuma da shi ku kalli suratul nur, Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, fadawa mummunai maza su rufe idanunsu. Me ake nufi da rufe ido? Ma'ana su daina kallon mata, inda a ce fuskar a rufe take sai an ce ka rufe idanka, ashe tana godan ne, shi yasa kai aka bukaci kai. Wannan shine abin da ya tabbata lokacin da Annabi ya je hajjin banko, ana wata mace tazo tana masa tambaya, sai Fadl ibn Abbas yana bayan Annabi da matar ta tsawo fuskar ta bude, tana yi wa Annabi tambaya, sai Fadl ibn Abbas ya leko yana kallon ta haka, sai Annabi haka ya ture fuskar sai sake leko wata nan gefe yana kallon ta, sai Annabi ya sake ture ta haka yana tsoraye haka mata. To saboda kaga da ake rufe fuskar wajibi ne, sai Annabi ya ce rufe fuskar ki, amma bai ce rufe fuskar ki ba sai ya rinka ture shi mai kallon ta din ya hana shi kallon ta. Saboda haka rufe fuska duk ba wajibi bane, amma idan an rufe to wannan ko ba laifi bane ba.
Ina gani a tambayan na kuwa kan taba maza ba, suna ganin cewa koyaushe manganin mu yana taba maza ba ne, ba haka ba ne? Kasancewa mai sallan nafila mai sallah zan iya bi shi a ji shi mai tabbata ba na aiki ma'azuma kawai ba, kuma ya tabbata cewa manzalar zai tafi cikin yaki zai yaki ina cikin tafiyan yaki kamar ranar gazuwa na abin nan Hudaybiya, yayi raka biyu da jama'a na daya suka yi raka biyu tare da shi, kowa ya san musafir kuma sallan sa raka nawa ne? Raka biyu ne. Shi da ya yi runduna daya wanda ya raba su su yi raka biyu suka yi salama ne ta sun tafi, shi ya tashi a tsaye kuma shi kare shi ba musafir mai tafiya ne, raka biyu shi ne nasa na farila, shi ji ma suka sake dawa suka bi shi ya raka biyu nasa na raka biyu karshen na fula ne, masu bin sa farila ne. Ya fata ka gani shi kansa aikace na fula ya masu sallan ji ma ba na aiki ma azuma ta Ali ne karara cewa manzana yana sallan nasa aka bi shi da farila, to wani irin manga ma kun ne? Haka zalika shi mazhaba malikiya, a cikin malikiya suna nuna cewa mutum ne ya zo ina cikin sahu shan ce masa raka uku, shan imam alwalan sai kai ya shi na jawo washe jawo mutum da ya zo karshen karo ya zo raka ya wuce masa raka uku, ni ya ci gaba zai bayar sallan ko zai bayar ba? Wanda imam alwalan sai kai ya jawo shi ya zo shi kuma bai taba samu raka ko daya ba, zai imam ko zai ba sunan sa ne? To shi ke da maka ta kare wai zance dai a ce wai ka to shi ma masu mutu ne, shi ma mun jira shi kafin isra'a duk waɗannan fahimta ce ba a gane ana samun daji. Tambayar ta gaba wai menene hakikanin fata kamar tara mutu aiki da fata mutu mana ko an ji mu ne mana a kanta
ne kike nuka ce me
fata wanda aka
na yarda amma eh ya izine amma me shi kake mai hukunci za dai duk fatan da aka ji mashi a mai kasance dabban da ake yankan sa
dabban da Allah ta ci
dabban da aka yanka shi Allah ta ci amma don an yi jema fatan jaki bai koyi ba ba mun zage yi amma abinda ake nufi shi ne fatar dabba wanda ake in an yanka shi za ci wannan shi ne rajin kaurin malamai saboda manzo Allah ya ce yake cewa ayyuma ihadi za su bi ga fatar taura duk fatan da aka jema shi ya zage su daga cikin najasa kuma zuwa cikin tayi to wata jikin da ya kayyana wannan umuma saboda ayyuma a cikin larabiya ayyi ni ka zo ne shi ga umuma kuma ga ihadi na kira ce a hada kan ayyi duk baki da ya fata ko da fata mutum ne aslan dan amir wa nani to amma da yazo ya ce jefan fa je ma fata shine abin nan zakai sa san da ke cewa mana shi a ba sarki ba shine zakai sa kamar yanka shi zuwa ka duk fatan da aka je mashi dan ka an yanka ne to ka ga yanka mana yi ne dan banda ake ci don an yanka ne an yanka biri su daga bakar zuwa are mana za ci ne ba za ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa shine jemawa shine za a iya amfani da shi kuma ba damu mutum ya sai da fatan mushi ba je mashi ba haram ne shi an je mashi zai fadi shi kuma zai iya sallar shi shine raji magana wanda muke ke so kuma ko makafi ne ibn Abu Bakr a cikin akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi Imam Maliki akwai ra'ayi Ibn Bazzar akwai ra'ayi kuma da dai kwa malamai ra'ayi karanti karanti na magana Imam Maliki da ma kuma da raji magana ba cewa zaka iya saka shi kai sallah kuma zaka iya barkin fara kai sallah shi ba komai saboda haka wanda yake sa bani wanda aka so shi turi aka je mashi shi sallah shi ba komai
to sai tambaya ta mun nan zuwa zuwa sujada wanda ruwa ake zuwa ko da hannu
da abin da kai dai ne shine raji ne in kai da hannu da idan kai da kafi dai ne saboda ko da manga ke ci ka san sauran wanda akwai malamin da suke rinja yi a kan gwiwa ko da suke rinja a kan hannu amma raji sa cikin akwan malamai duk abin da kai dai ne shi ne abin da yake kai da gwiwar kai da wannan abin kai su jira dai nan ne ki so
to sai tambaya akan maganar shi ma na kuncin junub istiraha zama na da ake yi a kowace raka
jalsafi
istiraha
ba gidus istiraha
jalsafi istiraha ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukuncin su cikin sallar ba wajibi bane ba hukuncin kan mustahabi wanda yayi yana da lada wanda bai ba kuma sallar ta yi kuma ba wai annabi yayi shi bane bayan ya tsufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisai suke annabi yayi wannan bayan ya manyanka duk suke ruwayan hadisin ba abin da ya nuna haka fassara ce ko ƙarin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi yayi bayan ya manyanka ba haka bane ba
ƙarin bayani abin da ma Jafar faɗa a kowane suke sofi ko kai su zaɓa wannan hadisi saboda sun zuciya mu ba mu tunasa zamu ce ki sunna wannan sunna ba mustahabi ne to amma ka kuma Buhari ya ba wa wannan hadisi Malik ibn Huwairi shi ya ruwaito a cikin wajen manzo Allah ce sallu kama ra'aytum musalli sharri min zakka ina da cikin wannan da suka zo karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ruwaito wannan hadisi da ya zo a cikin cikin shafin sahabbai da ya tare ya je ziyara manzana da su da kuma tsawon da ta yi shi ya zo ya ce na zo ne koyar muku sallah da naje manzana yana yi ba kan lokaci ba ne kuma ba wani na nufi sallah ba ne zan nuna muku sallah da manzana da ke yi shi ɗaya jira sa tsira kafin ita shi shi sahabbai da suka gan shi da tsawon sahabbai shi suka fi kafin sallansa ya yi daidai da amurdun sana shi kana hala shi ne liman masalaci su shi marfa abi ne to kaji wanda sahabin da biyu musamman Malik ibn Huwairi shekarunsa sha bu mata kuma wanda suke cikin masalaci yawanci tabi'ai ne su kuma girma ya kai su suke wannan gyara su yi tsira
to sau da haka mutum yake dauka wannan mangar fada wannan mangar su zuciya musamman mutum da ya kanta sai sirra alam wannan ba samu ya yi meli a kan cewa ya su fi sura ba sai mai tabbatar ma zane yi wani ita ne zane kuma can Buhari shekaru ne wuce zane Buhari ba wa baya cikin Buhari sauran ka mutum ba samu ya ce ba ifa ba su gare shi Allah ya samu dace sama tambayar wai mace wadda aka saki idan tana cikin idda tana izuwa wurin wa'azi kuma tana izuwa masallaci
ba ta gona ma zan tafi ba wai masallaci gona can ƙarshen duniya ta tafi gona ta nema abin da zaka ci mata je wa'azi ba ya ne ta mi ba na gida wa'azi ba abin da hana sai yi ma zuwa masallaci ba abin da hana shi zuwa bikin banza da yawo banza da baya daba ko a ci wajen independence wajen wasan banza da ake na turawa ba za ta ba amma gona da bata da abin nan yanzu damuna Allah ya kauce da tana da abinci ta bita da ko da zuwa ce da abinci da ayyan da ba wani yana ta Allah ya samu dace
na tsara wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wakan jama'a tsiri na wani annabi
na wani wankan farina ne ko kuma wankan siffar wankan jaraba ne siffar wankan jaraba abinda muka sani dai nau'in guda biyu ne amma suka yi kamar juna shi ne wata an gashi yana da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ya yi ka fi wanki nan wata nan kuma shi kawai sa hannunsa ya jika kansa su kuma wani zuba ruwa a kai amma duk waɗannan bai taɓa fata yin alwala ba kafi ne wanda shi wani siffar da ya zo amma cewa siffar ce a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar shi sana shi wajen kan yanki da ba shi wanke su wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuwa ruwan zai zama sashi an karkar fara wanki wannan ya nini kafi a nan wannan bai a jifin cewa yi ji wurin tayammu wanda ba komai amma ka kamar da shi cika jini Allah ya samu dace.
Karin bayani shi ne ko da mutum bai alwala ba kuma wanka ya yi don akwai hadisi cikin sahihi muslim da yake da ingancin wankan jana ɗin ko da mutum bai alwala cikinsa ba sai dai ya sa alwala ɗin a cikin wanka dama hukuncinta ba wajibi ba ne ba sai dai don mutum ya yi ta tayi ya to ya samu karin lada kenan saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan ya yi matukar ya zama jiki da ruwa kuma ya yi niyya wannan shi ne abin da ake bukata wajen wanka ɗin. Kuma ko da bai yi alwala ba kasancewar ya yi wankan jaraba ɗin idan ya fito kuma zai iya yin sallah da shi matukar bai yi wani abu cikin abubuwan da ke warware masa alwala ba saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajabta wanka ya zo ya same ka to lokacin da ka yi wankan jaraba ka wanke har alwala ɗin gaba ɗaya kenan saboda har ko da ba ka yi alwala cikin wankan jaraba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan nan kuma.
Sai suna tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi ko da menene tsakanin gwamnati da mai alimi.
A karin bayani Allah na ganye da malamin ya yi bayanan nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na Ibn Baz inda malam Jafar ya faɗa haka ne amma Ibn Baz yake ganin cewa in za ka yi wankan jama'a dole shi ka yi alwala shi ka kamar sani har abadan kuna bi muna yin magana ba wai kan ra'ayin ba ne sabanin malamai ne amma aka ga ra'ayi ne ake fara kan da wani gani wannan kuma ta rage ma cewa da amma ja fara fara aka ga yin bin ba da yake in ka bi bin ba da yake ai fa tawa duniyar nan ina nan malami ne babba to amma ra'ayi magana ko da kike gani cewa wankan kun da wankan shi kansa ma tafiya da wala yake amma shi bin ba yake ce ni ba ba aula ki shi wa alwala na fata ne an samu karci karci kamci zai karta kuma da bin cewa shi ne kake ci kace kuma me yayi
ban banki da alle da malami ne ban banki zuwa da malami ba baro
ban banki su e ban banki sa a bayyane duk wanda ya aure ya ci karje addinin sa wanda ko bai aure bai nan nan addinin sa amma di sun da suka zo na kiya cewa goro to kadan ta cikin wuta yake wannan duk kayan banza ne bai da asiri lalla mai goron wanda yake ya mulaili yake azumi sa da cinin da alhamis ba kawo mutum ba ne mutum ne mai tsoron Allah bayan da za ki da shi
sai wanda baya adalci.
Shi wanda baya adalci a tsakanin matan da dama tashin kiyama su za kalle shi. Za a rama shi ne cikin sa guda biyu. Ita soyayya ba malaki maka soyayya ba kai ta ba. Samun farin ciki ko fushi ko soyayya baka dakila ciki Allah shi ke ba mu. Matan ka guda biyu a kowane da ka so ta ba yin da za ka yi. Amma ka nuna duniya cewa ita ce a gaba ba kai ta ba. Kai adalci. Ba za ka yi ba amma ka fito kana aiki yanzu nan ko ina za ta fice ta yi wancan aiki wancan kwata zama mu'alla ta ba daidai ba ne to saboda haka ana suka yi adalci a wajen raba kwanaki ne a wajen ce masa gaya ne a wajen maganganun da zaka yi masa ne amma soyayya na maili na wanda ranka ya fi so kwayanka kana da wannan amma ka fito duniya ka nuna mutane wannan ba yarda ba sha alhaji ka wannan shi ne jiri bayan da za a yi da shi mutum ya yi son zuciya irin na wutan nan. An jiya ta malaki shi, shi duk kone abin da ake shan shawo shan jiya. Waɗannan kamar su ba mata aure ba ne, wannan mabuzanci ne, bai kamata ba. Ranar tashin ciya ba za a raba ka biyu an za a raba ma. Saboda ita Allah ya ce, in ba maka da iko ka yawon, in ba maka da iko ka adalci ka yi da fanki kuma ta ba na su minan nisa'i, sai ce masu na wasu lafa, ba. Fahim kristu me.
Allah
ta. In kuna jin adalci ba za ka kira ba, ba kuma da karki da yana shirka laha ya fi maka
na'am karin bayani a nan gurin shine kar wani ya hada wannan da hadisin da muka karanto dazu na cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka so yace Aisha wani zai ce kila ina gurin kamar zai dan rikitas gaskiya lamarin ba rikitas ba soyayyar zuciya babu yanda za a iya daidaita tsakanin matan ka ka je da kake son kan dai ka kike son rabiya wannan ba zai yi ba. Ubangiji ta Allah ya nufinta wanda ya ce wa nan tattatsi'u an ta'adilu bainan nisa'i wa law haraftum. Ko da kun so ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba. Ba yanda za ku iya in dai san zuci ne. Wannan soyayya cikin zuciya wanda ba za ka iya ba. Amma a aikace dole ne kai musu adalci. Adalci wajen ciyarwa abin da za ka ba waccan ka ba waccan. Adalci wajen tufafi. Irin zanen da za ka sa waccan irin za ka sa waccan. Adalci wajen kwana, adalci wajen duk abin da yake na zahiri shi ne za ka yi, amma adalci na zuci ba za ka iya ba, ka ce sai ka daidaita su. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa, amma bai taɓa fifita ta ba kuma a kansu, shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar ajali, haka ake yawo da shi yau a kai shi can ɗakin gobe a kai shi can ɗakin, har sai da jikinsa ya yi nauyi, sai ya tara matarsa ya ce ku yi izini. Ku yi abuwa ku yi rangwaye ba da in zauna a daki daya shi ne dakin Aisha suka ce mun yafi sun je ne mun zama su kafin yin haka kafin ku in yi gada ma ɗaya zai iya tantarsa su kuma Allah na iya goyon bayan su ta rukar wahayi amma da Allah bai koya mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafi sannan aka yi jiya a dakin Aisha har Allah ya karɓi rayuwarsa ƙarshe kuma aka bin da yake a wurin da haka dai kun ji bambanci tsakanin wancan hadisi da kuma abin da muka faɗa ne. Wai yana sama ita ne dido da wannan matsalar yanzu ba
dare gobe da safe Mal Abdullah zai fara insha Allah shi malai mashi ai ta ni ki duta mai abin da kai ya ga su amma insha Allah gobe kana son ta ni ki sha faki mai amma dare yayi don ai ta bana amma mai mai da imma ba za ki ba insha Allah ta ni ki zai su ta ni ka ba dai ne ne sam ta ci addu'a da ake yi ba kowai tashi ana addu'a amina ne kowai ya addu'a majlis ma'ana ka da
wannan
majlis kowai amma sai ce wai ana daga mu wani na yi ba tabbata da shi ba shi ne ayana shi na mun da tabbata ma'ana ka Allah mu ba su ko su ne kowai na da
ma'ana ka fara majlis annabi ce don inda ka zauna kai to ubangiji ta'ala zai kankare maka zubin ka shine subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما دار ما دار duk inda ka zauna wurin karatu ne kasuwa ne office zai in ka tafi wannan zaki Allah ya kawo da barka.